رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا جدد يبو ده غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwa ce wasa rayuwar mu ta sake iso wannan rana ta litinin yau 30 ne ko kuma 1 ga wata 30 ga watan Shawwal shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun sake haduwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib a nan gandun wambayi cikin garin Azare, ci gaba da darasin da muka fara makon da ya gabata ciki wannan littafi mai albarka Adda'u wad-Dawa, littafi ɗaya daga cikin rubuce-rubuce na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa cikin karatun da za mu yi da abin da za mu saurara. Malam ya fara ba da ansa kamar yadda muka ji, duk littafin ba da ansa ne a kayan tambaya da aka masa. Ya tsaya a gabar da yake nuna cewa Fatiha takan zamanto magani, ya kawo dalili da hadithin da ya zo cikin sahihain daga Abu Sa'id al-Khudri na wasu sahabban annabi guda uku, waɗanda ɗaya daga cikinsu ya yi tofi da Fatiha kuma annabi ya jaza su akan haka. Malam ya nuna cewa wannan magani na Fatiha yana da tasiri ƙwarai da gaske, inda mutane sun gane sirrin da ke cikin Fatiha da lalle za su ga tasiri mai ƙarfi da take da shi wajen magancewa jinyayyuka. Ya ce wa makaftu bi makkata muddatan, na taɓa zama a Makka tsawon wani lokaci. Shi kansa yake faɗa, ta'atari ne a dawa'un wala ajidu ɗabi'an wala dawa'a, jinya ta mamaye ni. Ta'atari ne a dawa, wato jinya ta mamaye shi. Wala ajidu ɗabiban, kuma ban samu wani likita ba. Wala dawa'an, ban samu wani magani da zan sha dangane da wannan jinyar da ta mamaye ni ba. Ibn al-Qayyim ya ce fa kuntu u'aliju nafsi bil Fatiha, sai kawai na ɗorayi wa kaina magani da Fatiha. Ya rasa likitan da zai duba shi, ya rasa maganin da zai sha na wannan jinya da ta mamaye shi. Ibn al-Qayyim ya ce sai fara yi makansa magani da Fatiha. Fa aralaha ta'athiran ajiba, ya ce wallahi sai na ga wani tasiri mai ban mamaki game da ita. Allah ta'ala ya bashi lafiya ƙarƙashinta. Fa kuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman, sai na kasance nakan siffanta, wato na yi bayanin sirrin da ke cikin Fatiha a matsayin magani ga duk wanda yake koka wata jinya, wani raɗaɗi da ya same shi, ma'ana wata jinya da ta same shi. Sai Ibn al-Qayyim yake tallata masa Fatiha saboda shi ya ga tasirinta. Fakana kathirun minhum yabra'u sari'a, kuma sai ya kasance da yawa daga cikin waɗanda nake ba su wannan sirrin Fatiha, da yawansu sai suke warkewa sari'an cikin gaugawa. Ka karanta Fatiha imma a ruwa ka sha, ko ka karanta ka tofa a gurbin da yake maka jinya da makamantansu. Fatiha tana da tasiri mai ƙarfi. Walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattunu lahu, to da ya faɗi tasirin da Fatiha take da shi, sai ce amma fa akwai wani al'amari anan da ya kamata a faɗaka da shi. وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية. أبن ذا فتك دشية أن الأذكار والآيات والأدعية ذكر الريد أكي وأن ذلك زوما أصوري إما تكل التافع الله كسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآيات دا آيوين القرآن دا أكي كران تاوى مثالي ذاك كران تقول أوزي النبي أنسو كرمسا دا إتياور ورسهر دا أكمسا كما النبي أجازتا أوجاجي ديوى أمس أين فللا دا زي باك كاريا كو زي باك وراكا آية الكرسي أنفد إيرن فللا دا تكي دشي ayoyi da yawa na alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin falalar da suke da shi ta janibin magani wal adiyata hakanan akwai addu'o'i daban-daban waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allati yustashfa biha wanda ake neman magani da ita ake neman waraka yustashfa ana neman waraka ai talabu shifa ويرقى بها وند كما اكن تاويدا ده ايتا اكي رقيا هي في نفسها نافعه شافيه سكران كانسو irin wadannan addu'o'i da wadannan ayoyin da wannan azkar din masu amfani ne ko masu warkarwa da ikon Allah idan an karanta su aka yi su a muhallin su da abin da ya kama da shi a matsayin su sukaran kansu masu warkarwa ne tunda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam walakin sai dai tastad'i qabulul mahall irin waɗannan addu'o'i da waɗannan azkar da waɗannan ayoyi suna buƙatan wato a samu karɓuwa gurbin da za a yi amfani da shi zuciyar da za ta darsu ta aiwatar da addu'ar ana so a samu karbuwarta wa quwwatu himmatil fa'il wa ta'thirihi kuma ana so a samu karfin dagewa himmatuwar da mai yin addu'ar yake da shi akan addu'ar da kuma yadda tasirin shi mai addu'ar imaninsa kenan yaddarsa da ubangiji da yaqininsa tasirin da zai yi wajen wanzuwar addu'a wannan shi ma wani sirri ne janibi guda fa mata takhallafa ash-shifa duk lokacin da ya zamanto waraka ta yi jinkiri duk lokacin da waraka ta yi jinkiri an yi addu'a an ce eh addu'ar itan karan kanta mai warkarwa ce kuma sai kai an ce waɗannan ayoyin suna warkarwa yanzu gashi ibnu al-qayyim ya ambata mana cewa ya ga tasirin fatiha ko to kai ma sai ka je sai kai tarafka fatiha a jinyoyi shiru kake ji to duk lokacin da irin haka ta faru kana li da'fi ta'thir al-fa'ili hakan ya kasance ne saboda raunin tasirin da shi mai addu'ar yake da shi akan addu'ar gurgudan tasirinka akan addu'ar gurgudan amfanin da addu'ar za ta maka mun kane ko shi mai yin addu'ar mai amfani da waɗannan ababen a matsayin neman waraka shi ma yana da tasiri akai me tasirinsa imaninsa ba wai ana nufi ta'thiri na wanzar da abun ba wannan hannun Allah yake wa idha maritu fa huwa yashfin anta shafi la shifaa illa shifauk hadith ya tabbatar da haka don haka ba wani ne yake ba lama addu'ar la ka asalin mai warkarwa Allah ne su suna zamantowa sababi ne sila ce to amma ana nufin nan tasiri ƙarfin imanin mutum da yaddarsa akan abu yana yin tasiri wajen tabbatar da wannan sababin ya masa aiki. Aw li adami qabulil mahallil munfa'ili, ko kuma ya kasance gurbin ba a sami karɓuwar mahallin da aka aiwatar da wannan addu'ar ba, yanayin da aka aiwatar da addu'ar ba karɓaɓɓe ba ne. Maybe an shigar da wasu shirkiyat, maybe an shigar da wasu bid'o'i a ciki, to sai ya zamanto addu'ar ba za ta yi tasiri ba, saboda yanayin da aka wanzar da ita ba karɓaɓɓe ba ne. Aw li mani'in qawiyyin fihi, ko kuma ga wani abu da zai hana wanda yake shi ma mai ƙarfi. Yamna'u an yanji'a fihi dawa, wanda zai hana wannan maganin yayi amfani. Yanji'u ma'ana yayi amfani, yayi tasiri. Duk lokacin da hakan ta faru, kaga addu'ar ba ta samu ba, to akwai ɗayan waɗannan. Ko dai babu quwwatul yaqin a cikin zuciyar bawa, ko kuma akwai wani mani'i, wataƙila akwai wani isti'mali da wasu ababen da shari'a ba ta yadda da shi ba a cikin yanayin shi mai gudanarwa. Malai ce kama ya kunu zalika al-adwiyatu wal-adawa'u al-hasiyya, kama ya kunu zalika fil adwiyati wal adawa alhasiyya, kamar haka, kamar yadda yake kasancewa, irin haka yake kasancewa a cikin wato magunguna da jinyuyyuka waɗanda ake gani na yau da gobe a jikin mutane. Wai Bahaushe ya ce fankashali, waye fankashali? Bahaushe ya ce fankashali mai wuyar magani, shi da ya zo aka bashi magani sai aka ce wannan na sha ne, wannan kuma jiƙawa za a yi wanka. To shi da ya je sai na wankan sai ya sha, na jiƙa na shan kuma sai ya jiƙa ya wanka da shi, to ina kake ga waraka za ta samu? Shi kullum aka bashi sai ya akkasa, to kaga bai ajiye shi a muhallinsa ba ko? Haka a zahiri yana kasancewa. Likita in ka je sai ya ce maka wannan sau ɗaɗɗaya za ka sha, ɗaya safe, ɗaya dare, gobe ma ka sha ɗaya safe, ɗaya dare na kwana biyar, to kai sai ka ga to ai kana neman waraka kawai, yaushe za ka yi jinkirin? Sai ka haɗa na kwana biyar ɗin sai ka sha, ya kake ga lamarin? Sai a sake maida ka wajen likita. To haka nan yana kasancewa, kaga shi nan maganin ne za a ce bashi da amfani, mujarrab ne, an yi amfani da shi kuma an ga yayi amfanin da ikon Allah, ba laifin magani ba ne, laifin application din ne. Fa inna adama ta'thiraha qad yakunu li adami qabuli tabi'ati li zalika dawa, don haka anan sai ya zamanto rashin tasirin wannan maganin saboda ɗabi'ar da aka guda, yanayin da aka gudanar da malamin ne, ai maganin ne bai karɓu ba, ba a gudanar da shi yadda ya dace ba, sai ya zamanto bai yi tasiri ba. To ashe kowane magani idan an faɗe shi an ce zai yi kaza na addu'o'i, to ba kawai yankan wuƙa ba ne, shikenan daga an yi shikenan, a'a, akwai waɗansu yanayi da wasu sharuɗa da ake so a cika kafin shi wannan maganin da aka abbata na addu'ar ya amfani. Malam ya ce wa qad yakunu limani'in qawiyyin yamna'u min iqtida'ihi athara, ya iya kasancewa rashin tasirin maganin ya kasance saboda wani abu ne da ya hana shi, wani mani'i ne mai ƙarfi wanda zai hana wanzuwar tasirin maganin. Fa inna ad-dabi'ata idha akhadhatid dawa'a biqabulin tammin, domin yanayin da ake so a gudanar da abu ko magani, idan har ya amshi magani da cikakken amsa, kana intifa'ul badani bihi bihasabi dhalikal qabul, sai zamanto amfanuwar da jiki zai yi gwargwadon wannan karɓar yanayin da aka yi. Yanayin da aka gudanar an ce a sha yadda ya, ko mutum ya kiyaye ƙa'idar da aka ce a sha, a lokacin da aka ce a sha, da adadin da aka ce a sha, kuma wani magani za a sha a kan me. To sai dai wa'in an yi haka sai kaga jiki ya karɓa, amma wani lokaci idan aka sa kuma sai kaga jikin bai karɓi wannan yanayin ba, bai karɓi maganin ba. Malam ya ce fa kadhalika alqalbu, to haka nan lamarin yake kasancewa ga ita ma zuciya, ita ma tana da nata jinyiyyuka. Shi yasa ka sai kaga jinya wani ta same shi a cikin zuciya, jinya ce ta tsananin sha'awa, jinya ta zina, sai ta shiga zuciya. Ai jinya ce ko, tana daga cikin amradul qulub, wataƙila baya son wannan ɗabi'ar, yana so ya bari amma ya kasa bari, an ce masa bi wannan mataki ya bi kuma amma ya kasa, bai yi applying ɗin maganin ne yadda ya dace ba, shi yasa ba a samu ƙabuli ba. Yace fa kadhalikal qalbu idza akhadha ruqa wa ta'awiz bi qabulin tammin, ita ma zuciya idan ta amshi tawaidar da za a yi, tofi kenan, da ayoyi na neman tsari ko addu'o'i na neman tsari, in ta amshe shi da cikakkiyar amsa, wa kana lirwaqi nafsun fa'alatun, kuma shi wanda zai yi wannan addu'ar yana da zuciyar da za ta yi wannan ɗin bisa gamsuwa, wa hammatun mu'athiratun fi izalati da, kuma yana da dagewar da za ta yi tasiri wajen kawar da wannan jinyar, to sai kaga magani ya yi amfani. Sau da yawa za ka ga mutum ya ce ya yi kaza, amma sai ka ga kuma kazan bai faru ba. To dai irin wannan sakin layin ne. Malam ya ce wa kadhalika addu'a, to haka ita ma addu'ar take. Addu'ar ita ma haka take. Yanzu za ka ga mutum an ba shi magani, misali a asibiti, musamman kamar zazzabi. Sai a ce masa wannan maganin kwana 5 za a yi ana sha. Normally sai ga maganin zazzabi yakan kai up to 3 days ko 5 days ko sati guda. Sai a ce wannan maganin za ka sha shi tsawon kwana 5. Idan ya sha da farko kwana 1, kwana na 2, kwana na 3, ya war tsake cikin ikon Allah. Sau da yawa sai ka ga wannan maganin yana nan ajiya drawer. Haka ne ko? Sai in zazzabi ya sake tasowa sai ya tuno ci, ne akwai shauran maganin zazzabi da kwanan bayan nan a can a ɗauko mun. To kaga sai zazzabin ya sake dawowa, saboda ba a kashe asalin parasites da suke jiki ba. Mutum sai ya ga kamar ya samu lafiya amma kuma bai kai shi zuwa ƙarshe ba. To shi ne misali na alƙabulu tam, ka kai abin har iyadu, ka kai shi har iyaka. To malam ya ce wa kadhalika addu'a, haka ita ma addu'a tana da sharɗinta da ake so a kiyaye mata, sai ta yi tasiri a matsayinta na magani. Fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh, domin ita addu'a tana daga cikin mafi ƙarfin sabuba waɗanda suke karewa mutum ko su kauda abin da ba a so, ba sai jinya kawai ba, kowane abu ne da ba a so. Addu'a tana daga cikin mafi ƙarfin sabubba da take ba wa mutum kariya da ikon Allah. wa husulil matlub, tana daga cikin watan sabubba mafi ƙarfi da suke samarwa mutum abin da yake nema. Ita addu'a duk tana wannan sababi ne, Allah ya sanya ta a matsayin sababi. Kuma ya umarni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni zan amsa muku. To kaga al'umarni ne da kuma alƙawari, to ya zaka roƙa kuma kaga ba a amsa ba, to me ya faru? Kenan akwai wani sakin layi da aka samu ta janibinka. Bala ya ce walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu, amma ta iya yiwa ai addu'ar amma sai kaga tasirinta yayi jinkiri, imma li da'afin fi nafsihi, ko dai ya zamanto saboda rauni ne a cikin zuciyar shi mai addu'ar. Bi an yakuna du'a'an la yuhibbuhu Allahu, misali ya yi addu'a wadda Allah baya so. Lima fihi min al'udwan, saboda cikin addu'ar akwai ƙetare iyaka, akwai ta'addanci. Sai Allah ya ki karɓan irin wannan addu'a. Misali, domin addu'a ana so addu'a ce ta alkhair, ba a san addu'a wani ya zalunce ka a dukiyarka ya hana ma, kai kuma sai ka yi masa addu'a Allah ya ruso gidansa ma a kansa ma ya mutu da shi da iyalansa, kaga wannan akwai ƙetare iyaka, saboda mutum ya fusata an cinye mai kuɗi. To akwai zalunci, don haka wannan addu'ar kaga duk da an ce du'a'ul mazlumi laysa bainaha wa bainal lahi hijabun, to wannan ba za a amsa ba, domin ya ƙetare iyaka, yayi zalunci. Wa imma li dha'fil qalb, ko kuma ya kasance zuciyar mutum din tana da rauni, imaninsa yana da rauni. Wa adami iqbalihi ala Allah, kuma bai fuskanci Ubangiji yadda ya kamata ya fuskanci Ubangiji yayin roƙon Allah din ba. Ka roƙi Allah ne kuma zuciyarka bata dawo zuwa ga Allah din ba, kana roƙonsa kuma kana tunanin wani abu daban. A ita addu'a ai tana da sharuɗanta, sai ka tattaro da hankalinka ga Ubangijin, ka rusuna gaba gare shi, ka marairace, ka kawo shimfiɗa na lafuzzan jinjina irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ko ya umarni a masa. To da makamantan irin waɗannan, to don haka ba zai ta yi addu'ar ba ta yi tasiri ba, saboda rauni da mutum yake da shi a cikin zuciya yayin da yake addu'ar, misali bai fuskanci Ubangiji yadda ya kamata ba. Wa jam'iyyatihi alayhi waqta ad-du'a, bai tattara hankalinsa zuwa ga Ubangiji ba lokacin da yake addu'a, yake roƙon Allah din. فيكون بمنزله القوصر وخوي جدا, سئن متن سي زمانتو ا matsayin bakace wacce take mai rauni kwarai. Baka idan har za a yi baka sai an sami ice mai karfi, kosasshen ice kuma ice mai karfi, domin idan an ja ba zai kare ba. Ai ko da magirbi, ai Bahaushe yace da mai kama ake kota. To don haka addu'a takan iya kasancewa a matsayin baka ce wacce take mai rauni kwarai. Fa inna sahama yakhruju minhu khurujan da'ifa, don haka baka in tana da watan rauni, in aka sa kibiyar aka ja, to fitar da kibiyar za ta yi sai ta fita shi ma wanda yake mai rauni. Wa imma li husulil mani'i min al-ijaba, nan ne ko? Ko kuma wataƙila addu'ar ta kasa tasiri saboda an samu wani abu wanda zai hana karbar addu'a. Akwai abubuwan da suke hana addu'a ta karbu. Ko da mutum imanin nasa yana da ƙarfi, ya tattaro hankalin nasa, ya cika sharuɗa, amma kuma sai ya iya kasancewa ya aiwatar da wani abu wanda yake hana karbar addu'a. Kamar misali, mutum ya ƙosa yadda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata, yustajabu lil abdi ma lam ya'jar. To irin waɗannan ababe da za su iya kawowa mani'i ne, mawani'a ne da za su hana karɓar addu'a, yace min akalil harami, misali kamar cin haram. Cin haram yana hana karɓan addu'a. Mutum yana ta'ammuli da haram, to kuma yaushe za a karɓi addu'arsa? Wadh-dhulmi, ko kuma mutum azzalimi ne, yana zalunci, to zalunci shi ma yakan hana. Ko da adh-dhulm duna shirk ma, ba shi ba ma a shirk ake nufi ba, zalunci haka mutum ya zamanto azzalimi, wannan yana daga cikin abubuwan da zai hana karɓar addu'a. Wa raini dhunubi ala alqulub, da kuma katutun da zunubi zai akan zukata. Mutum ya ta aikata laifi, ya zama yawan aikata laifi, yana aikata laifi har zuciyarsa laifin ya katutu. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum yayi aikin laifi bai tuba ba, to sai a diga wani bakin digo akan zuciyarsa, nuktatun sauda. In ya tuba zuwa ga Allah, to sai a goge shi, zuciyar ta koma sukal. In bai tuba bai sake wani laifin, sai a sake digawa. Ya sake nanata laifin, sai a sake digawa. Ya sake yin laifin, sai a sake digawa, har sai ya zamanto wannan bakin digon, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya lulluɓa zuciyarsa kwata-kwata. Sai ya ce wannan shine arwanu da Allah ta'ala ya faɗa cikin Alkur'ani, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. A'aha, abinda suka kasance suna aikatawa ne yayi katutu akan zuciyarsu. To wannan shine katutun, ya lullube yadda gaskiya ba ta shiga, mutum ba zai so aikin alheri ba. To mutum ya kai irin wannan munzali, laifuka yana aikatawa irin wanda ya raina din kullun nana taso yake, to sai lulluba zuciyarsa, sai ya hana masa karbar addu'a, ma'ana sai ya hana addu'arsa karbuwa. Misali a ce makareci ne, kullum shi ƙarya aikinsa ne, an san shi da ita, kuma bai daina ba. Kullum magulmaci ne, shi aikinsa kenan gulma, kuma bai daina ba. A kulle yomin sai ya yi gulma, sai dai in ba a san dama ba, kuma ba ya jin wani abu. To irin wannan sai ya taɗuguwa a kan zuciyarsa, sai ya mata katutu. In ya yi addu'a, ko da yana dagewa wajen sallah, ko da yana dagewa wajen azumi, taɗawo'i, da wasu ayyuka na alheri, sai kaga wannan ya zamanto shamaki tsakaninsa da karɓar addu'arsa. Shine ce waraini dhunubi ala alqulub, katutun da zunubi zai akan zukata. Wastila'il ghafalati washahawati wallahwi wa galabatiha alaiha, ko kuma a sami istila, mamaya, rabkana, ta zanta yi mamaya akan zuciyarsa, ta ma mai zuciyarsa, kullum shi gafili ne kawai, a rafkane yake. Wa shahawati, ababen sha'awa shi ne kawai shi yake tare da shi. Wallahawi, da kuma wargi, shi aikinsa kenan, ya zan kawai a gafale yake, ba shi da aiki sai aikin shirbici. Shi dai a zauna a yi ta hira kawai, ana ashar, ana tafawa, a kashe wuni ana wannan. Shi dai kawai duk lokacin da ake yin club side, duk ya haddace sunayensu, da duk lokacin da za a yi. Amma kuma bai iya haddacewa daga Fatiha zuwa alamtar kaifa, ko daga Fatiha zuwa sabbi ba. Amma wancan shi yake ɗaukan hankalinsa, kullum cikin gafala yake. In ya ɗaga waya, ba karatun Qur'ani zai yi a cikinta, ko kuma yi abin da ya halatta ba, a'a sai dai a ci gaba da tsegumi. To kaga wannan dai yana cikin alama na gafala. To wanda rayuwarsa ta zama haka, wala Allah irin waɗannan sai su zamanto shamaki tsakaninsa da karɓar addu'a, sai roƙi Allah, Allah bai amsa ba, saboda kullum cikin gafala yake. zuciyarsa bata tare da Ubangiji, babu muraqaba tare da shi. Kama fi Mustadrak al-Hakim, kama yadda yazo a cikin Mustadrak na Imam Hakim, al-Mustadrak al-Sahihain, min hadith Abi Hurairata an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga hadithin Abu Hurairata Allah ya yarda da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna da tabbas za a karba. Karka raba wuta lokacin da zaka roki Allah subhanahu wataala, karka rika tunanin cewa a wannan addu'ar za a karba ne ko ba za a, an karba lalle, tunda Allah ya ce ka roke shi kuma ka roka kuma Allah din ya karba. Ubangiji ne ba a masa umarni, ya karba tabbas, tunda ya faɗa wa man asdaqu minallahi qila. Amma baka addu'a abinda ka roka ko kare ka daga abinda ka nemi kariyan ne sai yadda ya ga dama, amma tabbas zai ma, to sai yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. To annabi ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna da tabbas a cikin zuciyarku. Kaga abu na farko ashe ana so ka sami yaqini in zaka roki Allah. Annabi Musa alaihi salam, Allah ta'ala ya ambata mana, ya buga mana misali na Annabi Musa, ƙarfin yaqini da yake da shi, kamar yadda aka buga misalai da dama daga cikin watan manzanni, har ma da waɗansu daga cikin mabiya manzanni kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa ya Allah ya ambace yana da yaqini akan abin da Allah ya faɗa masa. Lokacin da ya je shi miƙaci farkon lamari, da aka kira shi a Tura Sina ba miƙaci ba, yana dawowa ruj'uhu min Madyana ko marji'uhu min Madyana, Allah ta'ala mai ambata masa, da ya ambata masa ya tafi zuwa ga Fir'auna, shi da ɗan uwansa, da ya roƙa ma ɗan uwansa annabta, da ya ce inni akhafu an yafruta alaina aw an yataga, sai Allah ya ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, kaga sai Allah ya ambaci ma'iyya, ina tare da ku, karka ji tsoransa, ba abin da zai same ka. To sai ya samu wannan yaqinin a cikin zuciyarsa, shi yasa da confidence yake zuwa wajen Fir'auna, baya tsoransa dan ya san ba abin da ya isa yi, Allah ya ce ina tare da shi. Shi yasa lokacin da suka kama hanya amuka musu umarni su fita, sai abin ya zama musu gaba kuda baya su yaki nan ga teku Maliya, bayan su kuma ga can Fir'auna da runduna, mutanen Annabi Musa su sai suka tsorata. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, suka ce lalle mu fa waɗanda ake riska ne, Fir'auna zai same mu ya gama da mu ga teku ba mu isa tsallakawa ba. Me Musa ya ce? Kalla inna ma iya rabbi sayahdin, kaga ƙarfin yaqini kenan. To irin wannan ake so, karka raba wuta yayin da zaka roƙi Ubangiji wajen addu'a. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, wa alamu, annabi yace ku sani, anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, Allah ta'ala baya amsar wata addu'a daga wata zuciyar da take rabkananniya mai yawan wargi. Mutum addu'a yake amma zuciyarsa na wani gu, ya daga hannu yana addu'a amma kuma yana kallakalla haka da idanunsa, ya kallace ya kallace kuma addu'a yake yi, to wanne ɗaya zai ji da shi? Kallace kallacen sama ko ku roƙon Ubangijin nasa ya tattara hankalinsa wajen marailace ma Ubangijinsa, halarto da girman Allah a zuciya, kaddara babu wani abu tsakaninka sai shi, don babu wani shamaki. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata ad-da'i idza da'an, yadda ba a sanya shamaki a cikin wannan aya ba, kai ma karka sanya akwai wani shamaki tsakaninka da Ubangiji. Zuciyarka tana damfara da Ubangijinka, kana halartowa da girmansa da kwarjininsa da azamarsa da karamcinsa da duk abin da ya dace ka jinjina ma Ubangiji da shi, tare da lafuzza masu kyau waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Ka cika sharuɗa na addu'a, kuma sai ka bar ma Ubangiji ikonsa. wannan hadisi imamu hakim ya kawo daga hadisin abu hurairah shek nasir na albani ya ce hadisi ne wanda yake sahih to malam ya ce fa hadha dawa'un nafi'un muzilul lidda wannan kun ga ashe ita addu'a magani ne mai amfanarwa wanda yake kauda jinya addu'a addu'a walakin sai dai ghafalatul qalbi anillahi tubdilu quwwatahu rabkanar da zuciya za ta yi gabaran Allah yayin da ake addu'ar koma a cikin lamarin rayuwa wannan yana bata karfin addu'a ya zamanto a cikin rayuwarka kana da quwwatul yaqin Aisha saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaito mana daga ubangijinsa cikin hadithul qudsi Allah subhanahu wata'ala yake ambata cewa wato mutuna Allah Allah yana cewa ku tunani ni ma in tuna ku ko kuma a lokacin da bawa yake cikin sauki ko annabi ne faɗa ba hadithul qudsi ba ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi shidda ka san ubangijinka lokacin da kake cikin yalwa cikin sauki to sai Allah shi ma zai san ka lokacin da kake cikin tsanani ma'ana lokacin da kake cikin sauki da walwala ya zamanto zuciyarka bata rabu da ubangijinka ba kana tuna shi kuma kana masa godiya a ni'imar da ya maka to lokacin da ka shiga cikin tsanani sai ka roƙe shi ya yaye maka to zai amsa ma amma lokacin da mutum ya zamanto yana cikin yalwa sai manta da ubangiji amma sai lokacin da al'amari ya canja kuma a lokacin zai tuna ubangiji to nan ma dai ya fada cikin wannan ma'ana wallahu a'lam mala yace wa kadhalika aklul harami wa batilu quwwatahu wa yud'ifuha hakanan cin haram yana bata karfin addu'a kai hasali ma yana bata ta addu'a ta zanta lalace saboda haramun ta yi katutu a jikin da yake wannan addu'a Allah ka tsare mu da haram kama fi sahihi muslim yace kama yadda yake cikin sahihi muslim min hadisi abi hurairah daga hadisin abu hurairah Allah ya yarda da shi kala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تسيرا da aminci su tabbata a gare shi yace ayyuhan nas yace ya ku mutane inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah madaukaki mai tsarki ne baya amsa sai abin da yake mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin kuma lalle Allah yayi ma mu'minai umarni da irin abin da yayi wa manzanni ma umarni faqala ga abin da Allah ya ce wa manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ya ku manzanni ku ci daga abin da yake mai tsafta mai tsarki wa amalu saliha kuma ku yi aiki wanda yake mai kyau to su ma yan sako yan lele an ce lallai in za ku ci wanda yake na halal mai tsafta kuma ku yi aiki aiki ko mai kyau kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mutane ma Allah ya musu wannan umarni waɗanda ba manzanni ba Allah ce inni bima ta'amaluna alim yace wa manzanni ni fa ina sane da abin da kuke aikatawa kar ku tsammata kuna manzanni za ku aikata abin da kuke so a'a ku aikata abin da Allah ta'ala ya muku umarni na cin halal da aiki mai kyau to su Allah ya ba su isma insha Allah yanzu aiki ya rage mana ne wa kala kuma sai Allah ya sake fada mana mu can cikin suratul mu'minin yayi umarni ga manzanni mu kuma sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wadanda sun kai imani ku ci daga tsarkaka daga abinda muka arzuta ku abinda muka arzuta ku ci daga at-tayyib at-tayyib ma'ana al-halal abinda yake na halal kuma abin da yake ba mai cutarwa ba, ai dama duk abin da yake halal baya cutarwa. Mun gane? To yanzu wannan aya da waccan ta baya, menene abin da suka daidaita cikin sa na umarni? Ha? Cin halal, akalut tayyibi. Kenan ashe shine abin da Allah din yayi umarni ga manzanni, yayi umarni ga wa? Ga sauran mu'minai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Thumma zakara ar-rajula, sannan Annabi sai ya ambaci wani mutum. Yudilu safara, ya tsawaita tafiya. Ash'afa aghbara, kansa ba kum, shine ash'afa. Aghbara kuma da kura a jikinsa. Ya muddu yadaihi ila sama, ya miƙar da hannunsa zuwa sama. Ya Rab, ya Rab, yana kiran Ubangiji. Wa mat'amuhu haramun, amma abincinsa haram ne. Wa mashrabuhu haramun, abinda yake sha haram ne. Wa malbasuhu haramun, abinda yake tufatas da kansa haramun ne. Wa guzzi bil haram, ko wa guziya bil haram, an kalatantar da shi kuma da haram. Fa anna yustajabu li dhalik, Annabi ce to ya za a amsa ma wannan? Ai ma'ana ba za a amsa masa ba. Ku duba fududa abubuwan da ya tattara, abubuwan da ya tattara masu amfanarwa yayin da ake addu'a, abubuwan da ya tattara na sharuɗan karɓan addu'a. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yudilu safara, yana daga cikin wato wajajen karɓan addu'a yayin da muje yake halin tafiya. Hadisi ya tabbata kan haka. Kaga yana da wannan falalar, matafiyi ana amsar addu'arsa. Sannan na biyu, ash'atha aghbara, an ce yana cikin wahala, alama ce ta wahala wanda ko tsifar kai bai yi ba, kuma yana cikin ƙura, ai ka san yana cikin wahala. Kuma Allah ya ambaci cewa wanda yake cikin wahala, yana cikin kunci, Allah yana amsa masa. Amma yujibul muttara idza da'ahu, Allah yana amsan al-muttar, wanda yake cikin wahala, yana da bukata. Sannan abu na uku, ya muddu yadaihi ila sama, ya daga hannunsa sama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa inna Allah yastahi min abdihi an yamudda yadaihi ilayhi thumma yarudduhuma sifra, au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallama, Allah yana jin kunyar bawansa, ya daga hannunsa yana roƙon Allah kuma ya dawo da su wofanci ba a amsa ba. Kenan ashe yana daga cikin sharuɗan karɓan addu'a, in ka daga hannu Allah zai karɓa, yana jin kunyar ka sauke kuma bai karɓa ba. Kaga yana da wannan na uku ko. Sannan na hudu, ya kawo da siga ta nida'i, ya Rab, ya Rab, kiran Ubangiji. Wa qala rabbukum ud'uni, ku kirani astajib lakum, zan amsa muku. To ya ce ya Rab, ya Rab, yana kiran Ubangiji da sunayensa, ya yadda da rububiyya. Duk waɗannan abubuwa guda hudu waɗanda suke ababe ne da suke sa a sami ijaba, ya tara su. Amma kuma Annabi ce ba za a karɓa addu'arsa ba. Me ya saka? Saboda amfani da haram, Allah kamar na tsari da haram. To kaga ta iya yiwa ashe mutum yana tarabka addu'o'i, ya dage addu'a yake, ya dage addu'a yake, ya dace da Lailatul Qadr, yana tarabka addu'a amma ba karɓa ba. Me ya hana shi karɓuwa? Saboda ta'ammuli da haramun da yake yi, bai damu ba da abin da zai ci, bai damu ba da abin da zai sha, bai damu da abin da zai tufatus da shi ba. Ta halal ya zo ko ta haram, ba matsala. To wannan sai ya zamanto ya zama masa shamaki daga karɓar addu'a. Allah ka tsabtace mana abincinmu. Wa zakara Abdullahi ibn al-Imami Ahmad fi kitab az-zuhd li abihi, Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam ahli sunnah, ya ambata a cikin kitabu zuhud na babansa, domin akwai rubuce-rubuce hatta musnad, wasu malamai na cewa akwai hadithai wanda shi Abdullahi ne ya rubuta saboda ya ji su daga wajen babansa. Wallahu a'lam. Malamai suna ambata cewa akwai waɗansu daga cikin hadithai wanda shi ne ya rubuta su cikin musnad. Shi yasa har aka samu wasu hadisi wanda zaka ga sun kai gayatul da'afi, har ma an ce akwai hadithan da suke mawdu'ai. Mutum irin Ahmad ibn Hanbal ba zai sa irin wannan a cikin littafinsa ba, da yake tantancewa. To don haka ima shi Abdullahi shi ma malami ne, yana daga cikin ƙananan ƴaƴansa, amma kuma ya yi grooming ɗinsa a ilimi. Abdullahi shahararren malami shi ma ya zamanto a Bagada da bayan rasuwar babansa, Allah ya musu rahama. To ya rawaito, asaba bani Isra'ila bala'un, wata jarabawa ta samu banu Isra'ila. Fa kharaju makhrajan, sai suka fita waje. Fa auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim, sai Allah maɗaukaki ya wahayi zuwa ga annabinsu. An akhbirahum, ko an akhbirhum, wato ka ba su labari. Innakum takhrujuna ila sa'id bi abdanin najisa, ku ba kun fita wancan falalan ne amma da hannaye da suke cike da najasa. Wa tarfa'una ilayya, wato da jukkuna kai, jukkuna da suke cike da najasa, wato an ɗuɗɗura musu haram. Wa tarfa'una ilayya akuffan, kuma kuna ɗagowa hannaye zuwa gare ni. Qad safaktum bi haddima, wanda kun zubar da jini da waɗannan hannayen. Wa mala'tum biha buyutakum min alharam, kun yi amfani da waɗannan hannayen wajen cika gidajenku da haramun. Al'ana hina shtadda ghadabi alaikum, sai a yanzu tukunna za ku rusuna, lokacin da fushina ya tsanani a kanku. Mun gane bayanin ko? Walan tazdadu minni illa al-bu'da, illa bu'da, to babu abin da za ku samu ƙaruwa da shi a wajena, face ƙara nisa, ƙara nisa da ni. Yadda da kuka yi nisa da ni, sai a yanzu kuka rusuna, bayan da kun cika cikkunanku da haram, kun tattara haram a gidajenku, kun zubar da jinnai da hannayenku, kuma yanzu za ku roƙe ni? Ai kaga sai aka musu kamar yadda aka yi Fir'auna kenan ko? Al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. To amma mu abinda Allah ta'ala ya mana na rahama a wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk yadda laifi mutun ya kai inda ya fuskanto Ubangiji da zuciya mai tuba, tuba ta gaske, to Allah ta'ala zai amsa masa. Inda Allah ba zai amshi tubar bawa ba, a waɗansu mahallai ne, wato guda uku ko guda biyu, lokacin da rana ta fito daga mafaɗarta, saboda hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta ta tul al shamsu min magrabiha, ko kuma lokacin da mutum mutuwa ta zo masa makoshi ya so mu haki, mutane na tsaye a kansa, ya fara haki, ya fahimci cewa lalle mutuwa zai, sai ya ce ya Allah ya tuba. To nan ma Allah ya ce ba zai karɓa ba. Inna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma cikin hadisi, inna Allah la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir, Allah zai amsa tubar bawa matukan bai kai zuwa ga gargaran mutuwa ba. Kuma haka aya ta faɗa cikin suratul nisa, hatta idza jaa ahaduhumul mautu wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adhaban alima. Allah ya tsare mu. To wancan athar da shi Abdullahi ya rawaito asali ya zo shi kuma har ilo a cikin hillatul awliya, kamar yadda aka ishara a kasa, na Abu Nu'aym. malai hakaito magana ta Abu Dharr al-Ghifari, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato wa qala Abu Dharr yakfi min ad-du'a'i min al-birr ma al-birr ma yakfi at-ta'ama min al-milh, yakfi min ad-du'a'i ma al-birr ma yakfi at-ta'ama min al-milh. Abin da yake wadatar ma abinci na gishiri shi yake wadatarwa ga addu'a da aka yi ta tare da da'a. Me aka fahimta a ciki? Abin da yake wadatarwa abinci na gishiri shi ke wadatar ma addu'a da aka yi ta cikin da'a. Na'am? Wa gaya ma sai dai ba a jin yunwa. Abinci ko ba gishira yana ci ko? Ne yanzu abinci na yin aka yi sai kai ka barba da gishira a ciki ka ci, kuma har na saba. Ya mafi daɗi ba gishirin. Shin gishiri kana zuba da yawa ne? In za ka ci abinci kaga shi ba kamar suga ba ne. Suga ne in kana so kai sha zumami ne sai kai ta zubawa cikin kuninka ko? Ka ji shi ya yi coyi kamar abin nan. Amma gishiri da zaran ka zuba sama da bukata ai ba zai ci ba. Don haka kaɗan daga cikin gishirin ka sawa abinci ya ishe shi, kuma abincin sai ka ji bukata ta biya ko? An san biyan bukata. Ɗan kaɗan ka saka kuma an san biyan bukata. To haka nan ne idan mutum yana da'a ga Ubangiji, daga ya yi addu'a ba sai ya yi naci da yawa ba, an san biyan bukata, Allah ya amsa. Shi yasa waɗanda suka kai kusa zuwa ga Ubangiji daga sun roƙi, wani baya ɗaga kansa ma, wani baya fita daga gurbin da ya addu'ar Allah ya kawo masa ijaba. Kaɗan ya yi. Amma in babu da'ar Allah sai kai ta yi, ka shekara ma kana yi ba karɓa ba tukun. Mun gane hikimar ko? Kenan ashe da'ar Allah ita ce gishirin me? Gishirin addu'a. Kaɗan mata wadatar. Allah Ubangiji ya shirar da mu hanya madaidaiciya. To nan malam ya ce faslun, ga wani fasali. Fadlul du'a, zai ambata mana wasu wata falala daga cikin wasu falaloli daga cikin falalar addu'a. Wa du'a'u min anfa'il adwiya. Dama ya faɗi haka a baya. Addu'a tana daga cikin magani mafi amfani. Wa huwa aduwul bala. Kasan abin da yake damun jama'a. Yanzu mutum sai ya sami confidence akan wani magani da ya sai a pharmacy. Amma ba shi da confidence a Ubangijinsa. In an gaya masa wani magani rashin lafiya ne yake damunsa. Sai a ƙarshe sai a kai shi wani babban clinic sai aka ce masa ai wannan maganin du aje waɗancan wannan maganin. Sai wani ya ce masa to magani kaza, ai lokaci kaza da na sha maganin nan shikenan. To sai kaga mutum da yaqini in ba ai sa'a ba yayi gadin imaninsa, wataƙila sai ya ciccibi imaninsa daga Allah ya aje akan magani. Yanzu ya nufi chemist din ne ko pharmacy din da zai sayo wannan maganin kawai da tunanin cewa ai warka ma ta samu tana na karkashin maganin, ai wannan maganin an ce in an sha shi kenan. Yanzu ba zai dinga tunanin Allah ba, har lokacin da zai dinga hadiye maganin, da zai lokacin zai sake hadiye na gaba har ya kare dosis din nasa, watakila bai tuno da Ubangiji ba. Baya tunanin cewa maganin sababi ne, shi karan kansa baya warkarwa. To shi yasa akwai hatsari, wasu sukan miƙa imaninsu ga magani amma kuma sai su kasa miƙa imaninsu ga Ubangiji. Amma lokacin da Allah ya baka garanti cewa in ka roƙe ni zan yi ma kaza, to lokacin da mutum ya ɗaga hannunsa ya sai ya ce to ya ce abin to muna ta da yin addu'a, kaga babu yaqini muna ta da yin addu'a. Yana ga cewa in ta yi ruwa rijiya ko za a karɓa ne ko ba za a karɓa ba, ba a san haka. Sami yaqini kawai, sami yaqini. Wani labari da wani ya turo min na karanta na wani bawan Allah, watakila wasu ma a cikin ku san karanta dan yayi ta trending labarin a rubuta shi da larabci a rubuta shi da turanci a rubuta shi da hausa wani bawan Allah da yaje aikin haji tsoho kuma a wannan zamanin ne ba wai lokaci ne mai tsayi ba shi wanda ya shaida abin yake ba da labarin labarin yana da tsayi lokacin ba zai isa fada ba amma da yaki ne yake da shi yunwa ta dame shi karo na farko ya zo ya kwanta sai sai ya ga wani mutum ya zo ya kwanta a jikin dutse waɗannan imma ranar Muzdalifa da an bar arfa an je Muzdalifa ko kuma kashe gari ta fi ewa a Muzdalifan ne yana cikin haraminsa ne kawai da ya ga mutumin sai ya ce mutumin da ya masa sallama shi kuma wancan ɗan sarauta ne daga cikin officials na Saudiya ya yi niyya zai fita bodyguard za su bishe ce a ku zauna yana so ɗan sha iska ne da ya fita sai ya tafi can ta wajen jikin wasu duwatsu mutane suna ɗan kwakwance can gefe sai ya ga wanda tijo sai ya niyya ya je ya zauna a wajensa su hira yana zuwa da ya masa sallama sai dattijan kawai da ya amsa sallama sai ya ce ka taho da naman ne mutumin sai abin ya bashi mamaki with confidence kawai ce masa ka taho da naman ne ce masa wani nama sai ce na roƙi ubangiji na ne ina sha'awan nama saboda ina jin yunwa ba abin da zai kashe min yunwa ta in ji ƙarfin jikina gobe kamar nama na roƙi ubangiji na kuma da na kawo sai in tsammata ka zo da naman ne shi kuma bawan Allah nan sai ya ce masa to in naman kake so ba a kawo maka sai ce amma gashashen nama fa nke so sai buga waya aka kawo masa sauran labarin na ƙara samun lokaci yaƙini ne abubuwa ne a jere a jere suka faru har guda biyar to shi wannan abin da ya bashi mamaki game da ƙarfin yaƙinin da mutumin yake da shi confidence din da yake da shi a addu'a kuma duk abin da wannan na farko kenan amma abubuwa hudu da ya roƙa akan idansa nan take Allah ya masa to wannan abin shine shi ya dinga bashi mamaki a ƙarshen lamari har sai da ya kira wani malami ya ce zo ya gama wannan bawan Allah bawan Allah da zai tafi yana sauri zai shiga mota sai ya ce masa bawan Allah baka tambaye ni ko ni wane ne bai ce akai bawan Allah ne daga cikin bayin Allah sai ya ce to kai haƙuri da Allah ga katina ya introducing kansa yana daga cikin princes ko minista ne ya ce ga katina duk lokacin da Allah ya sa kake da wata bukata sai ya kira ni sai ya ce ina mai haɗan da katinka in ina da bukata wajen ubangiji na idan na roƙe shi in ya ga daman karɓa sai ya saka irinka ko wanda ban ya biya min bukatar ya shiga mota ya tafi abinsa to ai kage yaƙini kenan ko yaƙini ake so in ka sami yaƙini ka je kusa da ubangiji sai ya zamanto ya zama maka gishiri na addu'a daga ka roƙa ka ɗan kawai ta isa ba sai ka nana ta ba Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a ladan wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa ala rabbina